Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Lol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku yi sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Talata wato 10 ga watan Mayu shekara ta 2016. Sahabo Imam Ali ne daga nan gundumar Colombia tare da Usman Ahmed Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Akalla mutane biyar aka kashe da raunata 13 a wani harin bom da bude wuta a daidai shelkwatar ƴan sanda masu kula da zirga-zirgar motoci a gabashin Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon a nan Amurka ta ce an kashe wani jagoran ƴan ISIS da ke lardin Anbar a kasar Iraki tare da wasu ma'aikatansa guda 3. Gwamnatin Siriya ta sanar da sake ƙara wa'adin sa'o'i 48 akan karamar yarjejeniyar tsagaye ta wutar da ake tariritawa a Aleppo.
To Allah ya taimaka.
Wasu ƴan bindiga da ba kai ga gane su ba a jihar Bayelsa sun kai wani hari na kwanton bauna ga jami'an tsaron ƴan sanda biyar na jihar Rivers a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar ƴan sandan jihar Rivers.
Lamido Abubakar Sakkwato muna da cikakken rahoto ba labaran duniya. A Niger kuma gwamnatin kasar ta kori mashawarta sama da 1,000 ta yaya gwamnatin tarayyar Najeriya za ta tallafa wa mata a kasafin kudin ba, muna da shawara. Aliyu Mustafa yana tafi da shirin tsaka mai wuya. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Akalla mutane biyar aka kashe da raunata 13 a wata fashewar bom da kuma bude wuta a daidai shelkwatar ƴan sanda masu kula da zirga-zirgar motoci da ke gabashin Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Majiyoyin asibitoci da shaidu sun tabbatar da aukuwar lamarin, wanda tuni kuma ƴan ta'addar Al-Shabab suka ɗauki alhakin kai harin. Shaidun sun ce sun ji wata gagarumar ƙara da kuma harbin bindiga a daidai mashigar shelkwatar wacce ke kusa da ofishin jakadancin Dubai a lardin Shangani da ke ƙasar. Bom ya tashi ne daga wata mota da ɗankunar bakin wake tuko zuwa wajen. Daya daga baya kuma wani ɗan ta'addar ya yi ƙoƙarin shiga ginin shelkwatar, amma jami'an ƴan sanda suka yi nasarar harbe shi halahira, kamar yadda majiyoyi da jami'an tsaro suka shaida wa muryar Amurka. Su ma ma'aikatan kwasar marasa lafiya sun yi faɗi cewa matattu biyar da kuma majinyata 13 suka kwasa. Majiyar daga jami'an ta ce ƴan sanda 3 na cikin matattu.
Ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta nan Amurka ta ce an kashe wani jagoran ISIS da ke lardin Anbar a kasar Iraki tare da wasu mataimakansa guda 3. Kakakin ma'aikatar ne Peter Cook ya bayyana haka a jiya Litinin. Ya ce harin na ranar 6 ga watan Mayun nan ya auna tare da tarwatsa tawagar motocin Abu Wahib a kusa da garin Radba. Cook ya alakanta Abu Wahib da mafiya yawan fayafayen bidiyon da ISIS ke yadawa na kisan gillar da ta ke wa mutane. Sannan kakakin na Pentagon ya ce wannan kisa na ƴan ta'addar a matsayin wani matakin ci gaba ne, musamman a matsalambar da gwamnatin Iraki da sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta ke yi a kan yaƙi da ƴan ta'addar. Sai dai Mr. Cook bai faɗi ko jirgin yaƙin soji mai matuƙi ko mara matuƙi ne ya kai wannan harin ba. Sannan bai alakanta wata hujja ta shafi rahoton gwamnatin Iraki ba na shekara ta 2012 da ke cewa an kashe ɗan ta'addar. Shafin yanar gizon Kurdawa da ƴan Shi'a ya bayyana cewa Abu Wahib na cikin waɗanda suka tsere daga fursunan Tikrit mai tsananin tsaro a shekara ta 2012.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. Gwamnatin Siriya ta sanar da sake ƙara wa'adin sa'o'i 48 akan karamar yarjejeniyar tsagaita wutar nan da ake tariritawa a Aleppo, inda rikicin gwamnati da ƴan tawaye ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wutar ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Siriya wato Sana ya bada rahoton cewa rundunar sojoji da ne suka bada sanarwar cewa an ƙara wa'adin yarjejeniyar ta Aleppo wacce ta fara aiki a ranar Juma'a za kuma ta ƙare a yau Talata. Amurka da Rasha ne suka taimaka wajen kawo yarjejeniyar tsagaita wuta a garin irin wacce aka samar a garuruwan Latakia da gabashin Gauta a watan da ya gabata. A matsayin wani bangare na tabbatar da dorewar yarjejeniyar tsagaita wuta a duk fadin da aka cimma a watan Fabrairun da ya gabata. Aleppo na ɗaya daga wuraren da aka tafka mummunan fada a yan makonnin baya-bayan nan, wanda daga watan Afrilu na bana zuwa yanzu aka halaka farar hula kusan 300, abinda ya hada da harin sama da harin da aka kai kan asibitocin garin. Amurka ta ce cimma kananan tsagaita wuta da muhimmanci akan yarjejeniyar tsagaita wuta ta fadin kasar.
Premier Lardin Alberta ta kasar Canada Raquel Notley ta ce kusan kashi 90 na birnin Fort Macquarie ya tsira daga masifar wutar dajin nan da ta dinga ci ba tare da an yi an shawo kanta ba. A baya Notley da hukumomin garin sun yi amannar cewa wutar ta cinye illahirin birnin, to sai ga shi a shawagin da aka yi ta sama je Litinin ya nuna cewa wurare kaɗan ne wutar ta cinye ba yadda ake zato ba. Ta bayyana cewa wuta da ta tashi gadan-gadan a garin a kwanakin da suka shuɗe sai gashi birnin Fort Macquarie da al'ummar sa sun tsira, sannan za a taimaka mutanen garin, inji Notley. Ta kuma gode wa ma'aikatan kashe gobara game da iya ƙoƙarinsu da suka yi don cetar garin daga ɓaɓɓakewa, duk kuwa da rasa wutar lantarki da ruwan famfo. Premier ta ce zai kai mako ɗaya nan gaba kafin al'ummar birnin su koma muhallansu. Jama'a kasar suka ce wutar dajin tana ci har a jiya Litinin, amma cikin ikon Allah sai aka samu canjin yanayi da kuma ruwan sama wanda ya taimaka matuƙa wajen bawa masu aikin kashe gobarar wani ƙwarin gwiwa. Alberta dai nan ne gari na uku a faɗin duniya da aka fi adana rarar man fetur in ka ɗauke ƙasashen Saudiya da Venezuela, sannan wutar ba ta kai ga ko ɗaya daga cikin harabar da ake adana waɗannan gangunan man fetur ba.
Gwamnatin shugaba Barack Obama ta kai ƙarar jihar Carolina ta Arewa game da dokar jihar da ta bambanta banɗakin maza da matan da aka haifa da al'aurar maza da ta mata, amma daga baya suka zaɓi a maida su jinsi ɗaya. Dokar ta saɓawa dokar gwamnatin tarayya game da hana tsangwama, wacce dokar ta ce idan mace ta sa aka rikida halittar ta zuwa namiji ko aka rikida halittar namiji ya koma mace, to dole a bar shi shiga ban ɗakin da ya yi daidai da halittar da aka canza masa. Su kuma jihar ta Carolina ta Arewa sai ta fito da dokar cewa idan tun farko takardar shaidar haihuwar mutum ta nuna cewa shi namiji ne ko mace, to dole sai ko ya sa an maida shi sabanin jinsinsa sai dai ya shiga ban ɗakin da jinsin takardarsa ta haihuwa ta nuna. A jiya Litinin, babbar attorney general ta Amurka Loretta Lynch ta kira dokar tsangwamar ta jihar da ta ɗauki nauyin cewa ta tuna mata lokacin da ake tsangwamar baƙaƙen fata a Amurka na haramta musu shiga wuraren walwalar jama'a, ko kuma hukuma ce za ta faɗi wacce mutum zai aura ko wanda zai aura.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla daga yankin Niger Delta Najeriya, nunan ƴan sandan jihar Rivers ta bakin wani kakakinta DSP Ahmed Kidaya Muhammad ya ce an yi wa ƴan sanda biyar kwantan bauna kashe su a jihar Bayelsa, inda suka tafi domin su gudanar da wani aiki na musamman. Lamido Abubakar Sakkwato yana da cigaban wannan rahoto.
A wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers DSP Ahmed Kidaya Muhammad ta ce wannan lamarin ya faru ne a garin Okobe da ke jihar Bayelsa, yayin da aka tura jami'an 'yan sandan daga jihar Rivers domin gudanar da wani aiki na musamman. Wannan lamarin dai, in ji sanarwar, ya ƙara bayyana a fili irin wahalhalu da kuma barazanar da jami'an 'yan sanda ke fuskanta wajen aiwatar da ayyukansu na yau da kullum. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers dai ta ce ba za ta ɓata lokaci ba za ta kama waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. A makon da ya gabata ne dai, masu tayar da ƙayar baya a yankin na Niger Delta suka kai wani mummunan hari kan wani kamfanin mai mallakar ƙasar Amurka da ke yankin na Niger Delta. Zuwa yanzu dai wasu kamfuna a yankin na ci gaba da zaman dardar na yadda za su kasance wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro kuma tsohon mataimakin Speton ƴan sandan Najeriya AIG Ibrahim Baba Ahmad kan wannan lamarin yace
shugaban kasa General Muhammadu Buhari yayi daidai ne ya maka wannan abu lokacin Obasanjo an taba yin shi sojoji wannan kwantan bangar ke magana ne Obasanjo yayi azaki bai maka da kuma Otunya Obasanjo yayi Obasanjo kai ya kwantar da shi dan Buhari sai ace bai daidai ba dan me za a sa jaman tsaro a ce an jan kashi guda biyar kasoshin ƴan sanda guda biyar kan kashi idan soja aka taba guda biyar yanzu da ka jan kashi mutum dubu an yi ma ƴan sanda nasara a kwantar da su mana abu mai sauki makaman da su ƴan sanda suke da shi da makaman da sojoji suke da shi wannan ba sai a kwantar da su mana menene zai faru da bai taba ba Najeriya ba shi Muhammadu Buhari yana maganar cewa shi yanzu yana shefarin hula ne shi ba soja bane ba shefarin hula ne Najeriya ta lalace ya kafa hulan sojansa rabi hulan soja rabi hulan civilian
a cikin wannan shekarar da muke ciki dai wata kotu a ƙasar ta Najeriya ta bada umarnin a kama wani tsohon dan gwagwarmayar yankin Niger Delta mai suna Gamman Tampolo bisa zargin cin hanci da rashawa a wata badakala Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
ashe gari din da ɗan sanda rigima ba za ta tashi ya wanda shege za ya tada ta yanzu ɗan sanda su kama shi
daga jamhuriyar Niger kuma gwamnatin kasar ta sallami mashawarta fiye da 1000 da ke aiki ga shugaban kasar wani hadimin shugaban kasa Muhammadu Yusuf Alhaji Usman Muhammad ya yi karin haske kan wannan mataki da shugaban kasar ya dauka a tattaunawa da yi da wakilin sashen Hausa Sulai Mumin Barma
ai babu matsala bisa ga harka wannan bisancan a rage konsaye da shafidin shi ba matsala bane
za a iya cewa lalle shugaban kasa ya saurari koke-koken talakawa ne domin daukar wannan mataki ko kuwa bai dai gamsu da yadda irin shawarwarin da kai ta bashi a tsawon shekaru biyar ba
kukan talakawa ya ji kuma ya dakatar da wannan aikin saboda dauki sabon mataki nan gaba
hukumar shawartansa kun yi na'am da wannan mataki
yo mu dai muka yi na'am yau ba mun na'am ba kaje wani konsayye ko shirin da mission yayi magana ba sonan zancan mun yi na'am tunda ba aiki bane dindindin ba aiki bane na gado in lokaci yayi a dakatar da wasu a sanya wasu a cigaba da aikin kasa bi sabilillahi kowa ya sani cikin wannan aiki na in ka duba shirin da mission lokacin da aka yi an bada su barakatai sannan mun yi aiki da wasu jam'iyoyi wanda ka cila wanda ka tayi abin da su ga dama ba tare da sanin ma ta kamata ba amma yanzu waɗanga abokan ta namu wanda suka san ya kamata ne tabbatiya ce aka sabunta daidai wanda babu cikas ciki babu cilas ciki tahiya ce tsakanin da Allah
ya za a yi ku ji dadin tahiyar nan Alhaji idan aka kore mashawarta sama da 1500 watakila wasu su sata da wannan mataki
yo dan me su sata ai ba wani aiki bane aka dauke kanin dindin waccan gwamnati ta wuce ka gane ko babu zancen hushi a ciki wanda ke aikin shi ya tizo aikin shi wanda a kasance ya tizo a kasancin shi wannan alliance ta harin ta rin taba da abubuwa da yawa amma a yanzu wannan ta da ake ciki ta yace mai alheri ta yace wanda ƴan ƙasa su da kan sun gani a ƙasa tun yanzu duk abin da muke bukata waɗannan mashawarta da konsiye abin da muke bukata su kai wajen karkara sun gabatar saboda haka aikin su ya kare
ba za a zarge ku ba da an ci moriyar ganga
bisa wace irin moriya ka ci zaga ganga
sun yi aiki tsawon shekaru biyar tare da ku sun raka gwamnatin nan taku kuna alfahari da haka kuna cewa kun yi wa talakawa aiki ƙasa ta ci gaba kuma yanzu an ce ba a buƙatar su
ba ciwo akai ba a buƙatar su ba za a sa ku amma na gaya maka ba kana farin ba waɗanda Allah ya ci da za a saki tiya da su na tabbatar da kalilan ne ba kamar na da bane
yanzu kuma bari mu koma Najeriya ranar Alhamis ne ake sa ran ministan kasafin kudi da tsare-tsare na kasar Senator Udo Udoma zai yi karin haske kan kasafin kudin kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya taba hannu a farkon makon nan mata suna daga cikin rukuni da gwamnatin ta yi alkawarin za ta tallafawa malama Helen Bako ta shawarci gwamnatin kan irin matakan da take gani za a dauka da za su taimaka wa mata
shawara dai da zan bayar bisa ga zan iya bayarwa bisa ga aiki da nake yi ina ganin gwamnati na nan yadda suke taimako akwai abubuwa da yawa da za mu iya yi koya daga wannan gwamnati na America wanda zai zama mana da amfani a gida da farko gwamnati a nan sun kamar social welfare suna da kudade da suka ajiye domin taimakon mata, musamman mata da basu da ƙarfi, wayanda kila mazansu sun rasu, ko kuwa wayansu wani lokaci ƴan mata, ka san ƴan mata yanzu sai ka ga yarinya ta yi ciki, to ga yaro ba laifin yaron ba, yarinyan bata da zarafin taimakon yaron, to akwai kuɗaɗe da aka aje domin taimakon irin wayannan mutane. Sannan a churches akwai, banda churches ma akwai kungiyoyin addini ko kuwa non-profit organization da suna nan su taimaka ma
kungiyoyin farar hula ko masu taimaka wa jama'a.
Masu taimaka wa jama'a haka, su suna nan, suna ba da taimako ga mataye. Sai ko ba wurin kuɗi ba, akwai wayanda za su iya taimako ta wurin ba su gidaje. Don wani lokaci ka tarar mace bata da aiki, bata da hanyar da za ta taimaki kanta, bata da gida da za ta zanna, to akwai gidaje da ake bayarwa domin a taimaki wayannan mata. Wani lokaci a damuwar rashin kamar zuwa asibiti, kuɗin asibiti ba su da shi, to akwai social welfare, akwai insurance da ake bayarwa ma irin mutane haka, musamman yara. Nan akwai doka, idan yaro bai da lafiya ba yanda za ya hana hana shi treatment, an kai shi asibiti, dole ne a lura da shi, a bashi magani, a magani me yake damuwa da shi. To wayannan duk hanyoyi ne da suka fito da shi domin su yi taimako. Idan ka san Najeriya za ta iya ta koyi wayannan hanyoyi, ko kuwa ta ɗauki wannan matake ta sa irin wayannan abubuwa, zai taimaka sosai ga mata musamman.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa ƙarfe 1 da kusan minti 17 na dare. Ga Aliyu Mustapha da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Tsaka mai wuya.
Wannan dokar meye matsalanku da ita? Duk abin da ba ku so a ciki, ku gaya mana mu tattauna. Kudirinmu a gyara jahan. Kuna son a zauna lafiya tsakanin addini? Kuna son al'umma su zauna lafiya? Ba ku san tashin hankali? Ba ku san wata boko haram? To me ku gaya mana meye dokan nan ta yi na ɓatanci? Sai a gyara. Wasu sun fito sun ce wannan dokan ya hana ya tauye abin nan ɗin tsarin mulki na ƙasa. Tsarin mulki na ƙasa ya ce kai addini kai da kaga dama. Gaskiya ne, an ce a bar kowa ya addini shi. Amma karkata ki hakkin wani. Sashi 38 na tsarin mulki ya ce kowane mutum a bar shi addinin shi yadda ya ga dama. Amma sashi 45 kuma ya ce idan aka ga cewa zaka take hakkin wani, ayi doka a jama burki. Masu son tashin hankali a jihar Kaduna muka yi wannan dokan mu ja musu burki, domin jihar Kaduna ta wahala sosai daga kalaman mutane wanda basu ma san addinin su ba, sun kawo mutuwan wasu. Abinda ya dame mu kenan, abinda muke so mu gyara kenan.
To gwamnan jihar Kaduna kenan Nasiru El-Rufai, idan Allah ya kai mu nan da kamar wata ɗaya za a fara azumin watan Ramadan na wannan shekara da muke ciki. Gashi kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan dokar ta hana wa'azi ta tanada shi ne cewa ba za a iya amfani da loudspeaker, wato na'urar ƙara amon sauti ba, bayan ƙarfe 8 na dare. Shi yasa a shirin yau, wanda shi ne na ƙarshe kan wannan magana, inda muke sauraron Pastor Yohana Buru na Cocin Christ Evangelical da ke can Kaduna, da kuma Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara, babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta Nuhu Bamale da ke can Zaria, kuma mashawarci kan harkokin Islama ga ita gwamnatin ta Kaduna. Za mu soma da yau shi Malam Hussein din wannan fatawa. Malam Hussein, wani abu da na gani kuma shi ne wani bangare na dokar da ya ce ba za a iya sakin waɗannan abubuwa da ake sa ta loudspeaker ba, ta abubuwa mai ƙara amon sauti, bayan ƙarfe 8 na marice, cewa daga ƙarfe 8 na dare an rufe. Me zai faru idan azumi ya zo lokacin da ake wa'azin Ramadan da tafsiri da sauransu?
A kan tambayar da kai, wannan magana da aka yi cewa daga ƙarfe 8 na dare a daina amfani da amsa kowa saboda kar a cutar da waɗansu. To a cikin wannan akwai wasu malamai da suka yi nasu tsokacin, suka turo mana cewa su a fahimtar su sanya karfe 8 na dare an kuntata da yawa ina laifin a sa karfe 12 na dare wanda a lokacin nan dai ana tunanin dukkan wasu al'amura na addini to ya kamata an kai iyaka kowa zai kwanta ya huta kenan da daddare amma duk da haka akwai lura da wasu lokuta da ya kamata a ce wannan dokar ba za a tirsasa ta ba misali akwai lokuta da musulmi suke bukukuwa na maulidi akwai lokuta da musulmi a cikin watan azumin ramadana tafsirin alqur'ani da ake yi za ka ga a galabiya shi ma zuwa karfe 10 na dare an gama ƙarshen ramadana akwai sallah tahajjud da mutane sukan yi tare da cewa wannan za ka ga hatta a tsakankanin malamai na addini akwai wanda suke ganin ba daidai bane za a yi sallar tahajjud a sa lafika daga karfe 1 na dare ko 12 na dare ba daidai bane wasu suna ganin za ku yi tahajjud din ku ba tilasta muku akai ba to ku zo ku yi ba tare da kun sa lafika
to saboda haka za a canja yanzu lokacin a kara shi
muna sauraron abin da malamai za su bayar ma majalisa na lokacin
sannan kuma Sheikh Hussein kun yi la'akari da cewa lokutan ibada na addinan nan biyu ba daya bane sun sha bamban
kwarai da gaske ai shi lokacin dare Malam Aliyu Mustafa Allah da kansa yace ya sanya mana dare ne domin hutawa
domin na san akwai wasu da suke korafi ma game da kiran sallar asuba da ake yi wanda abun bai shafe su suna ci ana tada su bacci da shauran su
kaga maganan kiran sallah maganan yin sallah a sallar asuba lokutan su ne lokacin kiran sallan ake kiran sallah lokacin sallan ake yin sallah babu mai iko yace musulmi ba zai sallah ba ko yace musulmi ba zai kiran sallah ba a lokacin kiran sallah amma ba irin waɗannan lokaci na aiwatar da ibadar ba sai ka zo kawai sai ka zo ka bude lafika dauki misali Malam Ali akwai waɗanda ladanai ne za su zo su kira sallah kiran sallan asubahi guda biyu ne a musulunci ana yin na farko a cikin dare kafin alfajiri fito dan a fadakar da mutane musulmi musamman su tashi su fara shiri kira na biyu ana yi idan alfijiri ya fito to akwai wasu ladanan da in suka yi kiran sallah na farkon nan sai su sanya kaset ko na wa'azi ko na qira'an alqur'ani sai su mai da kofofin masallatai su kulle sai su koma gida su kwanta
haka to bari mu je fasa Yohana ban tunda azu kana ji abin da muke faɗa me ra'ayin ka game da lokutan da aka kayyade da cewa daga karfe 8 kada amfani da loudspeaker ko abin ƙara sauti
haka kamar yadda shi malam ya faɗa cewa lokacin kiran sallan kafin asije fito akwai wasu ayyuka da kristoci suka yi kamar addu'an ketaren dare wato all night wato ina tabbatar maka kusan kowane ƙarshen wata ko kuwa farkon wata kristoci na wannan wurin su ma suka yi ana magana karfe 8 na dare ko kuwa ana tunanin zuwa karfe 10 ko 12 to wani za su tsaya har zuwa ketaren dare fa ko kuwa wayan gari ya za a yi da su
Malam Hussein ya za a yi da su
an shi ne kamar yadda na ambata maka Malam Aliyu Mustafa kuma wanda na tabbata kamar yadda Pastor Buru yake faɗa yana fahimtar abubuwan da nake faɗi wannan abin da muka miƙa a matsayin ƙuduri muna kuma saurare a yi tsokaci shi ne na faɗa maka wasu sun yi tsokaci sun ce zuwa lokaci kaza wasu kuma sun ambata a iyakance zuwa ƙarfe 10 ko 12 amma ban da wasu lokuta na musamman wanda su kuma ba kullum-kullum ake yin su ba ya kamar yadda ce koda ibadun dare da kiristoci sukan yi all night wasu sukan yi ba kullum ake wannan ba kila a mako a yi sau ɗaya kila a wata a yi sau ɗaya kamar masu maulidi ba kullum ake yi ba sai a lokacin watan maulidin nan ake gudanar da waɗannan abubuwa kamar abin da ya shafi ramadana sai fa a watan ramadana kaɗai ake yi kaga bai yiwuwa duk wani abu na ibada wanda mu a matsayinmu na masu addini ko musulunci ko kirista mun san ibada ce mu ce a'a ba za mu yarda a yi wannan ba saboda muna cikin gwamnati ba zai yiwu ba.
Malam Usaini, akwai wannan doka kamar kowace doka ta tanadi horo idan mutum ya karya ta. Horo ka guda biyu na gani a nan. Na farko aka ce duk wanda ya karya ɗaya daga cikin wannan tanadin da aka yi, almisali kamar wanda ya wa'azi ba da lasin ba, ko mutum ya je ya kada kasa-kasa ɗinsa, ya amfani da laspika a wasu wurare bayan karfe 8, ko kuma ya amfani da laspika domin cimma wasu bukatun da ba su shafi sha'anin addini ba. Na ɗaya tanadi ko dai hukuncin ɗaurin shekara biyu, ko kuma na biyu hukuncin ɗaurin naira 1,500, ko kuma a haɗe masarancin su baki biyu. Baki ɗaya haka tanadin yake?
Ya haka ƙudurin yake. Hukuncin ko dai shekara biyu ko kuma tara ta naira 200,000.
To, faso hana kai miye ra'ayinka game da wannan horon shekara biyu ko naira 200,000? Ya daidai?
To, ai maganan addini kuma na ga maka ni tsoma ya kacin kotu ne da. Ina son dai shi gwamna koko ya majalisa su sassauto, amma akwai abin da ke son yi tsokaci ka abin da malam ya faɗa. Ina son tabbatarwa malam da kuma gwamna jihar Kaduna, ni ba kowa ba ne, amma ni mai kaunar zaman lafiya ne. In kuwa talaka sun fahimci abin da malam ke faɗa, wato gwamna kenan da kuma malamai ko na addinin Krista ko na addinin Musulunci, ina tabbatar maka da shi malam da kuma shi gwamna zan zama cikin daya wanda zan gayawa duniya, kuma zan goyi baya. Ina kokari fa in ce dole talakawan nan faɗa ke wannan dokokin da a kare su. Su fahimci abin da yake faɗa, domin talakawan suke kuka kuma muna jin su, muna shiga lungu da sako-sako muna jin su. To muna kokarin mu taimaki gwamnati din nan ne, domin kada garin neman kiba a samu ramuwa. Shi yasa ka ga ina tana aka abubuwan da ke faɗa din nan. Amma dari bisa dari na goye ba abinda Allah ya dawa jihar Kaduna, kuma wannan gwamnati da ke kai, domin ba ka iya ja da Allah, Allah ne ke kawo sarki, shi ne ke sauka da sarki. Amma ina son malam da shi yana cikin gwamnati a doki lokaci, kada a yi sauri a yi wuraren abubuwan daga baya a zuwa ce da na sani.
Amma me kake so su yi? To yanzu a yi dokar ko kar a yi dokar, a jira sai gaba?
Nufina ba, ai na riga na faɗa daga baya, na ce a ji ra'ayin talakawan. Domin dama ana dokan din su ne, ba ana doka don da majalisa ba. Kai ya kai ga yadda zan gaya maka, sai da na kira su gaban majalisar jihar Kaduna, kuma na gode da ya ji ni, ya dauki lokaci ya mun bayani. Na ce amma duk da haka ina gaya mashi, mu ne ke shiga lungu da sako-sako. Za a sami malamai ko pastors da yi kalila da suke shiga lungu suna zama da talaka, ko a gefen musulmai ko a gefen kristoci, ana kyakkyawan mu'amala, kuma a tabbata a jira'ayin jama'a, kuma a iya gayawa duniya ga a matsayin talakawa ga iri talaka suke yi. Dan da aka shi yasa ana ce wannan dokan na da kyau, duk wurin da ba abin doka to ba a zauna lafiya ba, kuma babu cin gaba, kuma duk yadda za a yi ba a shugabanni ba a iya mulkin kasan ba. Amma matuka akwai doka kuma talakawa sun fahimci dokan, to da wuya a karye ta, sai dai ko tsautsayi ko kuwa kada.
Kwa gaishe ku malamai. To, duka kamar yadda nace wannan shine kashin ƙarshe na wannan tattaunawa da muke game da dokar wa'azin da aka kafawa ko kuma ake kokarin a kafa a jihar Kaduna. Idan Allah ya kai makon gobe za mu dawo muku da wani sabon batu a wannan shiri. Yanzu muna bada babbar godiya mu ga bakin namu Malam Husaini Suleiman Tsoho Ikara da kuma shi Pastor Yohana Buru kan bayanan da suka yi. Muna fatan kuma abin ya warware da kan mutane da yawa kan wannan al'amari. Muna kuma godiya wakilinmu Nasiru Yakubu na Birnin Yaro da ya taimaka aka haɗa wannan shiri. A madadin dukkan su, ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC.
Ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Aƙalla mutane 5 aka kashe da raunata 13 a wata fashewar bam da kuma buɗe wuta a daidai shalkwatar 'yan sanda masu kula da zirga-zirgar motoci da ke gabashin Mogadishu, babban birnin Somalia. Majiyoyin asibitoci da shaidu sun tabbatar da arkuwar lamarin, wanda tuni kuma 'yan ta'addar Al-Shabab suka ɗauki nauyin kai harin. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon a Amurka ta ce an kashe wani jagoran 'yan ISIS da ke lardin Anbar a ƙasar Iraki tare da mataimakansa guda uku. Kakakin ma'aikatar Pentagon Peter Cook shine ya bayyana haka a jiya Litinin. Gwamnatin Siriya ta sanar da sake ƙara wa'adin sa'o'i 48 akan gajeriyar yarjejeniyar tsagaita wutar da ake ta riritawa a Aleppo, inda rikicin gwamnati da 'yan tawaye ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta ta fadin ƙasar.
To a gaishe ka da haka Allah ka mu ƙarshen shirin a wannan safiyar, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Usman Ahmed Kabara wadda ya taya ni gabatar da shirin da Kiba Hiro da Yodone da kula da aikin gabatar da shirin mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa, anan ne sahabu Imam Ali Zan da aka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.